Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 22 ga watan Maris na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, a jiya Talata Prime Minister Japan Fumio Kishide ya gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Kyiv a wani yunkuri na bayyana goyon baya ga Ukraine. Kana ajiya talata ne kuma jagororin manyan jami'un adawa a Najeriya suka shigar da kara a kotu suna neman soke sakamakon zaben shugaban kasa na watan jiya da aka yi wanda suka dade suna kalubalanta. Girgizar kasa mai karfin maki 6.5 da ta afku a Pakistan da Afghanistan ajiya talata ta kashe akalla mutane 9.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Amurka ta nemi gwamnatin Najeriya ta gaggauta hukunta duk waɗanda suka taka rawa wajen uzurawa masu kada ƙuri'a a yayin zaben gwamnoni da aka yi kwanan nan. Bayan haka za ku ji yadda masharhanta ke ci gaba da yin sharhi akan sauye-sauyen da aka gani a zaben na gwamnoni da na 'yan majalisar jiha na baya-bayan nan.
A yanzu in ka lura kusan ba wani ɗan siyasa da yake da tabbas akan komai. A da akwai wanda suke kirfa yanda suke so, sannan kuma din yanda ta kada ta raya za ka ga kusan a haka ɗin aka kare. To sai yanzu ga mu kusan kowa bai da tabbas.
Muhammad Adamu mai sharhi kan harkokin yau da kullum kenan, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk sanin ne ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Talata Prime Minister Japan Fumio Kishida ya gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Kyiv a wani yunkurin bayyana goyon baya yayin da shugaban Russia Vladimir Putin yake amsar bakoncin takwarorsa na kasar China Xi Jinping a birnin Moscow. Shugaban na Ukraine ya kafe hotonsa a yanar gizo yayin da suke gaisawa da Kishida, wanda Zelensky ya kira shi da adali mai kiyaye shuruɗan kasa da kasa kada da daddin abokin Ukraine. Kafin ganawar, Kishida ya kai rangadi a birnin Bucha, inda Ukraine din ta ce sojojin Russia sun kashe sama da fararen hula 400 a bara, wanda tuni aka alakanta barnar da suka faru da ayyukan sojojin Moscow. Ya ajiye furanni a wajen wani coci kana yayi kawaici na minti guda ya kuma ruzuna domin girmamawa. Kishida shine shugaban wata kasa na baya-bayan nan da ya kai ziyara a kasar Ukraine mai fama da yaki tun bayan da Russia ta kaddamar da mamaya a watan Fabrairu shekarar 2022. A jiya Talata ne jagororin manyan jami'un adawa a Najeriya suka shigar da kara akan neman soke sakamakon zaben shugaban kasa na watan jiya da suke kalubalanta, kamar yadda takardun kotu suka nuna, domin fara wata shari'ar da ka iya daukar tsawon watanni. An shigar da kararraki da dama akan kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar Najeriya, amma ga dukkan alamu babu wadda ta yi nasara. Dan takarar babban jam'iyyar adawa ta People's Democratic Party PDP Atiku Abubakar da Peter Obi na jam'iyyar Labour Party sun roƙi kotun ɗaukar ƙara da ta soke zaben da Bola Tinubu na jam'iyyar APC ya lashe. Shugabannin jam'iyyun adawan sun faɗa a wata takardar rantsuwar kotu cewa zaben na tattare da maguɗi, kana sun zargi hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC da take doka, inda ta gaza amfani da na'urar lantarki wajen ɗaukar sakamakon zaɓe daga rumfunan zaɓen da ma wasu zargi-zargi da suka mata. Atiku da Obi sun nemi umarnin kotu da ta sauke zaɓen na shugaban ƙasa da aka yi kana INEC ta gudanar da sabon zaɓe. Tinubu ya kare zaɓen inda ya ce an gudanar da shi a cikin adalci. Kana kotun ɗaukaka ƙara tana da kwanaki 180 ta saurari ƙaran kana ta zartar da hukunci akan kalubalantar da Obi ke yi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Girgizan kasa mai karfin maki 6.5 ta afku a mafi yawan yankuna na Pakistan da Afghanistan a jiya Talata, lamarin da ya jefa mazauna yankunan cikin firgici suka tsere daga gidaje da ofisoshi kana ta firgita mutane da ke ƙauyuka masu nisa akalla mutane 9 ne suka mutu sama da mutane 100 ne aka kawo su asibitoci a yankin tsaunin Swat da ke lardin Patunkwa na arewaci mafi wato maso yammacin Pakistan ke dan cikin wani yanayi na kaduwa kamar yadda Bilal Faizi kakakin hukumar bayar da agajin gaggawa ta Pakistan ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Associated Press wadannan mutanen da suka furgice sun suma kuma wasu sun suma ne saboda kaduwa daga girgizar kasa da suka gani inji shi Faizi ya ce daga baya aka sallame akasari daga cikin su daga asibitoci Faizi da wasu jami'ai sun ce mutane 9 ne suka mutu sakamakon ruftawar rufin gidaje a sassa daban-daban na arewa maso yammacin Pakistan wasu da dama kuma sun jikata sakamakon girgizar kasar da ta afku a kasar Afghanistan kuma an ji karanta a makwabciya Tajikistan girgizar kasar ta haifar da zartarewar kasa a wasu yankuna masu tsaunuka lamarin da ya kawo cikas ga zirga-zirga
An jima kaɗan Baba Yakubu Makeri zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar amma yanzu za mu leƙa bangaren rahotanninmu biyo bayan zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jaha da aka yi a ƙarshen makon jiya Amurka ta nemi gwamnatin Najeriya ta gaggauta hukunta duk waɗanda suka taka rawa wajen musgunawa masu kaɗa kura'a ko ma suka hana su yin zaɓe kamar yadda rahotanni daga wasu jihohi suka bayyana Amurka ta kuma yi barazanar hana manyan jami'ai ko 'yan siyasa da suka saba ka'idojin zabe shiga kasar. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aika mana da wannan rahoton.
A cikin wannan rahoton bayan zabe da ta fitar, Amurka ta nemi Najeriya ta gaggauta hukunta duk waɗanda ke da hannu wurin tada rikicin zabe ko uzurawa masu kada ƙuri'a yayin zaben gwamnati da aka yi a Najeriya kwanan nan. Amurkan ta ce tana kuma duba yiwuwar dukkan wani zabi da take da shi a ciki har da kakaba takunkumin hana visa na shiga kasar ta ga duk waɗanda suka taka rawa wurin yiwa tsarin demokradiya karan tsaye Amurkan ta ce ta dawo matuka bisa yadda aka yi wa masu zabe rashin mutunci musamman a jihohin Lagos da Kano da ma wasu wuraren inda ta ce hatta jami'anta sun shaida kaɗan daga cikin irin aika-aikan da aka tafka Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja yayi aikin sa ido yayin wannan zabe.
Wannan matsaya da gwamnati Amurka tamkar tauna kasa ne wato dan aya ta ji tsoro kuma sun dade suna barazanar cewa za su yi haka. A zahiri ma akwai gadin da ake cewa sun fara zartar da wannan barazana da suka yi saboda an ce akwai wata alƙaliyar kotun koli ta Najeriya wadda aka hana ta wannan visa din duk da yake ana cewa suna da kadarori da dama wato iyalanta suna da kadarori da dama a Amurka amma da gidaje sai aka yi sa'a ko rashin sa'a cewa shugabanninmu da manyan 'yan boko da hamshikanta jiranmu suna da tsananin kishirwar cewa sai sun kai ziyara kasashen waje saboda haka su duk wani abun da zai kawo musu cikas don yin tafiye-tafiye zuwa kasashen waje yana daga musu hankali.
Dan gwagwarmaya kuma lauyan tsarin mulki a barista Yakubu Salebawa shi ma ya sa ido lokacin gudanar da zaben na gwamnoni.
Mu ƙara duba mu tambayi kanmu shin Najeriya muna kan demokradiya. In ana magana demokradiya a lokacin zabe abubuwan da suke faruwa bai je kamata yana afkowa ba akan kasar take kan gurbi ko kuma kan turbar demokradiya. Yanzu alal misali abubuwan da suka faru a jihar Lagos mun ji kuma mun gani da abubuwan da suka faru a Lagos masu kada kura mutanen yawanci aka kore su da bindiga da makamai aka hana su su je wajen yin zabe. A jihar Rivers mun ga inda 'yan sanda da kansu su suka raka gwamnati mai mulki suka kori ma'aikatan zaben suka kai inda suke so suka aikata abin da suke so. A jihar Kano an samu matsala ta wajen bangarai guda biyu da ake abokan hamayya wanda a ƙarshe Allah dai ya sa a jihar Kano wanda ya ci zaben aka bashi da a ce ba a ba NNPP ba da yanzu jihar Kano ba mu iya sanin rayukan da za mu iya rasawa. To dan haka wannan sanarwa da suka yi yayi daidai kuma yana kanka.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaida Hassan Maina Kaina, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Kimanin ma'aikatan sashen ilimi 30,000 da goyon bayan kungiyoyin malamai ne suka tsunduma wani yajin aiki a birnin Los Angeles na Amurka a jiya Talata. Inda suka rufe makarantu da ɗalibai kusan 500 ke zuwa a gunduma mafi yawan makarantu na biyu a Amurka. Haɗakar kungiyoyi ta ma'aikatan ilimi tana neman ƙara abinda ta kira albashin talauci na dala 25,000 a kowace shekara ga yawancin mambobinsu ciki har da direbobin bas na makaranta da masu kula da su da ma'aikatan kanti na sayar da abinci da mataimakan aji. Dubban masu zanga-zanga ne suka taru domin gudanar da zanga-zangar lumana a wajen haikwatan makarantar haɗajiyar daular Larabawa ta Los Angeles. Inda suka rashi takobin ci gaba da gudanar da zaɓen na tsawon kwanaki biyu masu zuwa. Suka ce muna son ɗalibanmu kuma muna nan ne saboda ɗaliban, amma idan ba za mu iya kulawa da ‘ya’yanmu yadda ya kamata, ta yaya za mu zo mu iya mu yi aiki? Linnea Boyd Peterson yana faɗi wani direban basi da ya taka rawar gani yana shaidawa gidan talabijin na KTLA5. A ƙarshe, wani ɗan jaridan ƙasar Faransa, Oliver Du Bois, mai shekaru 48 ya koma gida a jiya Talata bayan kusan shekara biyu da ya yi ana tsare da shi a yankin Sahel, inda iyalansa da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron suka tarbe shi a filin saukan jirgin sama da ke kusa da birnin Paris. Du Bois da wani ma'aikacin agaji ɗan ƙasar Amurka Jeffrey Ward mai shekaru 61 da haihuwa waɗanda aka kama a kudu maso yammacin ƙasar Niger a watan Oktoban shekarar 2016 sun isa birnin Yamai babban birnin Niger a ranar Litinin bayan da aka sako su. Du Bois ya sauka daga tashar jirgi na Villa Kulibali a ranar Talata kuma ya tafi kai tsaye ya rungumi 'yan uwa da suke jiransa akan kwaltan jirgi. Macron ya kuma rungume shi a gaban kyamarori a wani ɗan takaitaccen hutu da ya samu daga siyasa mai cike da rudani na cikin gida akan yadda gwamnatinsa take garin bawul ga ainihin tsarin fansho.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Biyo bayan zaben gwamnoni da na 'yan majalisar jiha da aka yi a Najeriya, masu sharhi na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu a kan yadda aka gudanar da zaben da ma ƙalubalen da aka fuskanta. A wata hira da abokin aiki na Muhammad Hafiz Baballe da Muhammad Adamu mai sharhi kan lamarin yau da kullum, ya ce zaben na shekarar 2023 ya zo da sauye-sauye da yawa.
A gaskiya kamanta sauya zani zan ce, ni ina mai matuƙar murna sosai game da launi da siyasar Najeriya take ɗauka a yanzu nan. Shigowar misali wannan party da ake ce ma Labour Party kusan ya sauya komai, kai ga a yanzu in ka lura kusan ba wani ɗan siyasa da yake da tabbas akan komai. A da akwai waɗanda suke kirfa yanda suke so su kuma ratafa su ce ga yanda zai kasance, sannan kuma diyan da ta kaɗa ta raya za ka ga kusan a haka ɗin aka ƙare. To sai yanzu ga mun shigo wani ƙarni na siyasa wadda yanzu nan kusan kowa bai da tabbas, sannan kusan kowa ma an girgiza shi. Duk wani hasashe da wani zato da ɗan siyasa yake yi ko kuma mai goyon bayan siyasa mai ra'ayin wane mai ra'ayin wance, sai ga shi mun shigo wani hali wanda kusan kowa rai a kumba, kowa tartar a wane zai kai kuwa wance za ta kai. A taƙaice sai dai in ce maka democracy yana kan cin gaba, ba zan ce ya ci gaba yanda ake so ba.
An samu ƙorafe-ƙorafe da tashe-tashen hankula da kuma siyan ƙuri'u a wasu wurare da aka gudanar da zaben gwamnoni. Ban sani ba, ya kuke ganin wannan al'amura da aka samu a wannan zaben?
Su ma kuma in kai la'akari da su da tashin hankali da faɗace-faɗace da satan gura ko da kwaci-akwatuna da sauransu, ɗabi'a ce ta demokradiyya. duk da yake ta damfe kanta a nan kuma a hankali in Allah da za a shawo kanta to amma kuma ɗabi'a ce ta demokradiya wanda ba yanda kariya shi kanshi doka ko dokokin election na electoral act the guidelines da sauransu sun hasashe haka sun hangi haka kuma har akwai matakai da aka dauka shi yasa zaka ga rukuni na ainihin ka'idojin dokokin jefa ƙuri'a amma an yi la'akari da cewa waɗannan suna iya faruwa to amma in suka faru yaya ake sa mizanin a tabbatar da wannan ƙuri'a da aka jefa mai ba ma a yi kansila ɗin ta gaba ɗaya ne in kuma abin ƙalilan ne bai shafi ko ina ba bai rinjaye wurin gurɓata outcome ba ga yanda doka ta ce saboda haka ni na ɗauki duk kururuwa da ake game da ai wannan election kaza domin kaza abin nan da ake maga ba za a iya taɓa yin shi babu wannan ba su kansu ƙasashe da suka ci gaba hatta American har gobe election na Trump ana nan ana abin nan ja-in-ja game da akwai da har gobe su yadda da outcome na election na America ba da aka yi na ƙarshe saboda haka ni wannan abu ne wanda sai dai kawai a ce da ka ƴan tsaro dole su daɗa yi himmatuwa a tabbata an shawo kan ire-iren waɗannan abubuwan sannan kuma dole a ja kunnensu wasu kuma ma dole a hukunta su domin akwai wanda an yi wasu ƴan barazana da aka yi a gabansu suna gani wasu ma maiwa da hannunsu aka yi to idan ba hukunci kuma kaga ba a taɓa irin gyara dole sai ana yi ana koma a hukunta a tauna tsakuwa don a yata ji tsoro kaga ne waɗannan miskiloli ne amma kuma ana iya shawo kansu yawancinsu barinsu aka yi suka faru saboda haka in aka hukunta waɗanda suka bari ɗin to na gaba za su ji tsoro.
Muhammad Adamu mai sharhi kan lamuran yau da kullum kenan a hirarsa da Muhammad Hafiz Baballe. To shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. To yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Zaɓen gwamnonin jihohin Najeriya na shekara ta 2023 ya gudana ya kuma bar baya da mamaki musamman a wasu jihohin Arewa. Assalamu alaikum. A ranar Asabar din nan da ta gabata ta 18 ga watan Maris aka gudanar da zaben gwamnoni da ƴan majalisun dokoki na jihohin Najeriya wanda ya kasance cikamakin babban zaben kasar na shekarar nan ta 2023. An gudanar da zaben gwamnonin ne a jihohi 28 daga cikin jihohi 36 na kasar kuma kawo yanzu hukumar zaben kasar ta bayar da sakamakon zaben jihohi 23 yayin da ta ayyana zaben jihohi 2 da cewa bai kammala ba. Alƙaluman hukumar zaben ta INEC dai sun bayyana cewa kawo yanzu jam'iyyar APC mai mulki da ta lashe zaben shugaban ƙasa ita ce ke kan gaba a yawan lashe zaben na gwamna da jihohi 15. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ce ke binta da gwamnoni 8 yayin da jam'iyyar NNPP take da gwamna 1. To sai dai jam'iyyar Labour Party da ta zo ta uku a zaben shugaban ƙasa ba ta kai ga samun ko ɗaya ba ya zuwa yanzu. Zaben gwamnonin na bana dai ya zo da nashi sauye-sauye har ma da abubuwan mamaki musamman ganin yadda jam'iyyun adawa suka yi nasarar kwatar mulki a wasu jihohin yayin da kuma aka sami jam'iyyun da suka sami galaba a zaben shugaban ƙasa a wasu jihohi wasu jam'iyyu suka kwace musu galabar a zaben gwamna. Mai fashin baki kan siyasa Farfesa Tukur Muhammad Baba na Jami'ar Tarayya ta birnin Kebbi ya yi mana fashin baki kan abin da ya haifar da waɗannan sauye-sauyen na zaben gwamnonin na bana.
Na ɗaya dai babban abin da za mu ce ya faru wato ni ina gani wato mulkin demokuraɗiyya ne ya fara nuna za a ce mutanen mu sun fara gane cewa lalle fa ana iya suna iya zaben wanda suke so suna iya hanbarar da gwamnati in sun ga cewa gwamnatin da ke ci ko kuma wanda zai shigo gwamnatin da ke ci ba su biya musu bukata, gwamnatin da yan adawa da za su shigo kuma suna da alkawari da mutane ke so. In ka duba kowane jiha tana da nata dalilin, amma duk suna kama ne da cewa mutane sun fara bude ido, sun fara gane cewa ba dole ne su bi gwamnati ba, ba dole ne su bi jam'iyya da take mulki ba, ba dole ne su yi hakuri ba, suna iya canzawa. Ina jin abinda ya faru kenan, na ɗaya kenan. In ka duba kowane jihohin suna da nasu, amma in ka duba duk zaka gane mutane sun gane waɗannan, shine kuma suka ɗauko kudurin cewa ba za su karbi abinda yake gare su yanzu ba za su iya wani abu. Ɗaya daga ciki amfani da na'uran IRS din nan da aka yi da kuma na shi BVAS din nan ya kasance magudin zaɓe, a kada ka ƙuriya, amma a ce mutane 10 sun kada ƙuriya amma a zo a kawo mutane 100 da zai yi ba. Duk yadda ka bi za ka murɗa, in dai aka bi shi wannan na'ura da kuma abin nan na internet, wato shi IRS da INEC ta kawo, duk yadda kai baka canza zaɓen nan, ko da ka canza zai nuna, shi collation officer da zai ansa ba, ko da ya ansa in an je kotu kamar yadda aka nuna kamar yadda ya faru a jihar Osun, za a nuna cewa a mutanen da ke da kati, mutanen da suka zo suka yi suka tantance, mutanen da suka jefa ƙuriya ba su kai abinda aka ce an jefa nan ba. Don haka magudi ya yi wuya, duk yadda mutum yake mulkin gwamnati zai wuya ya murda abubuwan nan. Ya faru, shi ya faru a Zamfara, shi ya faru Sokoto, shi ya faru Kano. In ka je jihar Yobe akwai yaro da ya zo ya buge kakakin shugaban kakakin majalisa da dai sauransu. Wato shi wannan abin da aka kawo shi IRF din nan yana da muhimmanci sosai, ya taimaka wajen tabbatar da cewa shi ne na'ura da zai yi wa mutane a kada a kidaya a yi me ake faɗa, shi kaɗai ya isa duk inda kake za ka ga sakamakon zaɓe. Don haka ko an ɗauka a hanya an je gidan gwamnati za a canza abin da zaɓe ya nuna, ba zai yiwu ba. Abin zai nuna fili, to da yawa mutane ba su fahimci wannan ba, da yawa mutane da suke mulki sun ɗauka kamar yadda ake yi a da ne, a ga waya sai a riƙe wasu mazaɓai a ga ina ne zaɓen ya yi, sai a zo a ce a'a wannan mazaɓa da mun san suna da mutane kamar 30,000 wanda suke yi rijista sun kawo 100,000. To wannan tsari da INEC ta kawo ya kamata mutane su jinjina mata, mutane su mata yabo, don shi ne ya tabbatar da cewa mafi yawa ƙuri'un da aka jefa shi ne abinda aka bayyana a sakamakon zaɓe.
Wani abin lura a zaɓen gwamnoni na wannan shekara shi ne gwamnonin jihohi 11 daga cikin 28 da aka yi zaɓe a jihohinsu sun nemi zarcewa ne a wa'adin mulki na biyu. To sai dai duk waɗanda aka bayyana sakamakon zaɓen su daga cikin gwamnonin 11 masu neman tazarce sun lashe zaɓen. Idan kaɗai da jihar Zamfara, inda Dauda Lawan Dare na jam'iyyar adawa ta PDP ya yi galaba kan Dallo Matawalle da ya bar PDP ɗin zuwa APC domin ya yi tazarce.
Jihar Zamfara kuma ka tuna fa shi wannan gwamnan da aka kada, dama fa ba siyasar nan ya same ta ne ta fari ga sassa, bai zo da shiri ba. Ba zato ba tsammani, kawai aka kira shi aka ce kai ne gwamna. Ni kuma a gani na tunda ya zama gwamna abin sai ya zama masa kaman maye, ya zauna ya yi aiki don ya kasance in zaɓe ya sake dawowa zai iya ci. Ina jin shi kansa sai ya fara bacci, ya fara dai wasu ƴan mafarke-mafarke. Ka tuna ya roƙi Allah cewa Allah kar shi biya mai bukata in ya bar fatin PDP. Me ya faru? ya koma APC. Allahu a'lamu, to ba mu sani ba ko Allah ne ya karbi roƙonsa. Amma abinda ake ciki jihar Zamfara shi ne tunda wannan gwamna ya zo abubuwa ba su tafiya daidai, kuma ba alaman gwamna ya maida hankalinsa na biyawa mutane bukata. Babban bukatar mutanen Zamfara shi ne zamantakewarsu lafiya. 'Yan ta'adda sun addabi mutane, suna zuwa har cikin gusau,
to amma sai kasance gwamnati ta nuna kaman bata san abin da take yi ba yau tana magana da yan ta'adda gobe tace ba ta yi da su amma duk abin da yake ciki mutane na mutuwa mutane na rasa muhalli ana koro su suna zama yan gudun hijira ana abubuwa amma sai kaga gwamna yana gwamnatin zafar tana wasa da kudi ta bada kudi nan ga mutane in ka je duk manyan garuruwan Zamfara inda ake zuwa Gusau Zamfara Talata Mafara Anka a Chafe da sauransu duk garuruwa ne da mutane ke zaune a cikin kunci manyan garuruwan ma kenan to balle kuma fa kauyuka da yan ta'adda sun addabi mutane gwamna bai nuna cewa za a iya wani abu ba yau ai wannan gobe a koma nan yau wannan dan ta'adda ne gobe mu je an kira shi an bashi sarauta gwamna bai nuna cewa yana da wani yunkuri na biya wa mutane bukata an dauka ne abinda kaman shi shugaban kasa yace sharholiya kawai aka tsaya ana yi na mulki amma ba mulkin ba yau aje nan gobe aje nan yau akai kudi nan gobe ayi nan yau a kira yan adawa gobe ana fada da su shikenan aka sa a gaba don haka ba abin mamaki bane da aka kada wannan gwamna ko a ce wannan yan adawa suka zo suka samu galaba bisa ga wannan gwamnati aka buge su ba ni a gani na gwamnan bai nuna cewa mulki zai yi na mutane ba a'a shi duk abinda zai kasance ya samu ya dawo mulki yayi to abin kuma shine dara ta zo ta ci gida
to saboda karancin lokaci anan zamu dasa aya sai dai ba iyakar zancen kenan ba ku biyo mu a mako mai zuwa don jin fashin baki kan yadda jam'iyyun adawa suka same nasarar kwatar mulki a wasu jihohin musamman Kano da Sokoto da Plateau da Benue da dai sauransu yanzu kama madadin shehin malami kuma mai fashin baki Professor Tukur Muhammad Baba da Jimbi Hamza da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyenna ke muku sallama daga Washington DC
a gaida Murtala Faruk Sanyenna to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
to Maryam a takaice a jiya talata ne Prime Minister Japan Fumio Kishida ya gana da shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a birnin Kyiv a wani yunkurin bayyana goyon baya yayin da shugaban Russia Vladimir Putin yake amsar bakoncin takwaransa na kasar China Xi Jinping a birnin Moscow Shugaban na Ukraine ya kafe hotunsa a shafin yanar gizo yayin da suke gaisawa da Kishida wanda Zelensky ya kira shi adili mai kiyaye sharuɗin ƙasa da ƙasa kana da daddin abokin ƙasar Ukraine A jiya talata ne kuma jagororin manyan jam'iyyun adawa a Najeriya suka shigar da ƙara akan neman soke sakamakon zaben shugaban ƙasa wanda aka gudanar a watan da ya gabata wanda suke kalubalanta kamar yadda takardun kotu suka nuna domin fara wata shari'ar da ka iya daukar tsawon watanni an shigar da ƙararraki da dama akan kalubalantar sakamakon zaben shugaban ƙasa a Najeriya amma ga dukkan alamu babu wadda ta yi nasara girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.5 ta afko a mafi yawancin yankunan Pakistan da Afghanistan a jiya talata lamarin da ya jefa mazauna yankunan cikin firgici suka tsire daga gidaje da ofisoshi kana firgita mutane a ƙauyuka masu nisa akalla mutane 9 ne suka mutu sama da mutane 100 ne aka kawo su asibitoci a yankin tsaunin Swat da ke lardin Kibar Patunkwa na arewa maso yammacin Pakistan cikin wani yanayi na kaduwa kamar yanda Bilal Faizi ya bayyana
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za ku je mu dauke da wani sabon shirin a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawe wanda ya hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ce cewa ku huta lafiya